sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger, ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amman da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a. Baba Yakub makeri ne da labaran duniya. Kasar Misra ta kai harin martani akan ƴan kungiyar ISIS a inda suke horar da mayakan su a kasar Libya game da harin da wasu ƴan bindiga suka kai ga mabiyan addinin Kirista a ranar Juma'a wanda ya kashe mutane da dama. Shugaba Abdul Fattah al-Sisi ne ya bada sanarwar na wannan martani da aka kai a wani jawabi da yi akan talbijin kasar sa'o'i kalilan bayan wasu ƴan bindiga da suka rufe huskokin su suka kai wa wata motar bus dauke da mabiya addinin Kristan da suke kan hanyar su zuwa wurin bauta hari. Jama'an Misra suka ce akalla mutane 28 suka mutu a harin da ƴan ta'addan suka kai. Ya ce an kai martani akan wannan hari mai zafin gaske a cewar shugaba al-Sisi, inda aka auna wurin horar da mayakan su a kasar Libya. Ya kara da cewar Misra ba za ta yi kasa a gwiwa ba wurin mayar da martani akan ƴan ta'adda ko a ina suka ke. Jama'an sojin kasar sun ce mutane da suka kai harin suna da alaka da sansanin da aka auna a Libya, waɗanda ake ganin mabobi ne na kungiyar ƴan ta'addan ISIS. Canjin yanayi yana cikin manyan abubuwa da suka haifar da husuma tsakanin kasashe da taron kolin manyan kasashe masu arzikin masana'antu ta G7 da aka gudanar a jiya Juma'a a birnin Sousse, ya maida hankali inda wato kasar Amurka da Burtaniya suka fito karara suka musanta cewa babu wani babban sabani game da wannan batun. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta shaidawa manema labarai cewar shugabannin sun yi tattaunawa mai ma'ana akan canjin yanayi. Ta kuma kara da cewa babu wani shakku da aka samu a tattaunawar da ta hada da shugaban Amurka Donald Trump da kuma muhimmancin wannan batun. Shugaba Trump da zai amfani da abubuwa da ya fahimci daga wannan tattaunawa da shugabannin suke yi wurin yanke shawara akan ko yalla Amurka za ta aiwatar da aniyarta na shirin yanke iskar gas mai guba wanda aka kulla karkashin shirin yanayi ko kuma yarjejeniya a Paris a shekaru biyu da suka shuɗe, a cewar mai ba shugaban shawara akan tattalin arziki Gary Cohn. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce shugaba Trump da yake magana a lokacin yakin neman zabensa a bara game da dumamar yanayi da bil'adama ya janyo cewar jabu ne, zai jira har sai taron kolin ya kare kafin wato ya yanke shawara akan wannan batun. Waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya mai sulhu tsakanin Isra'ila da Falasɗinu ya yi kashedi jiya Juma'a cewar zirin Gaza na gab da fadawa cikin wani tashin hankali. Ya ce ina kashedi ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya dau matakin gaggawa wurin dakile yaduwan wannan tashin hankali da ke kunno kai tun kafin ya wuce gona da iri, wanda sakamakonsa zai cutar da Falasɗinu da ma Isra'ilan kanta, a cikin wani faifan bidiyo da ya fitar. Ya ce zazafar takaddama a cikin jam'iyyar Falasɗinawa tsakanin Fatah da Hamas yana ƙara munana ƙalubalolin kayan bukata a Gaza, wanda Hamas ne ke gudanarwa. Zirin Gaza na fama da tsananin rashin wutar lantarki a cewarsa. Isra'ila ta rage ba da wutar lantarki ga Gaza awa hudu a kowace rana ta Allah bayan hukumar Falasɗinawa ta faɗa a cikin watan Afrilu cewar ba za ta biya kuɗin wutar ba. Hukumomi na Falasɗinu sun rage ba da wuta a zirin Gaza don su raunana wato abokan gaban nasu kenan Hamas, wanda suka kwace wannan yanki shekaru goma da suka shuɗe. Hukumomi a Sudan ta Kudu sun sako wani ɗan jarida shekaran jiya Alhamis da aka tsare shi a ranar 22 ga watan Agustan shekarar 2014 ba tare da yi masa shari'a ba. Ma'aikatar hukumar tsaron ƙasar ne su ne suka kama George Livio da yake yi wa ma'aikatar yake ma gidan rediyon Miraya FM mai samun tallafi daga Majalisar Dinkin Duniya kuma aka tsare shi a wani wuri da ba a sani ba. Majalisar Dinkin Duniya ba ta yi garajin bayyana dalilin da yasa aka sako Livio ba, ko da yake ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu ta dade tana neman a sako shi da wasu ma'aikata na rediyon da aka kama su a cikin shekarar 2014. Kungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama da dama ne, ciki har da ƙungiyar Amnesty International, suka shigar da ƙara ga shugaba Salva Kiir da a sako Livio.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ban saurari ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke muku da rahotanni guda hudu. Rahoton mu na daya da na biyu za su yi magana akan mahimmancin zuwa awo ga mace mai juna biyu da kuma alfanun haihuwa asibiti ga uwa da kuma jaririn da za a haifa. Rahoton mu na uku zai yi magana akan tazarar iyali da alfanunsa ga lafiyar mace da ɗan da take shayarwa da ma tattalin arzikin iyali baki daya. Rahoton mu na hudu zai yi mana bayani yadda cutar kuturta ta sake bulla a jihar Bauchi duk da kokarin hukumar nan mai yaki da cutar kuturta, cutar sida, malaria da kuma tarin fuka wato bakatma ke yi. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo muku ƙarshen bayanin da Dr. Amina Bature ta yi wa mata akan cutar sankarau a wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Yariman Bakura da ke garin Gusau. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Kira
Domin ƙara kiyaye lafiyar uwa da ɗanta yayin goyon ciki da haihuwa, ya sanya a koda yaushe masana harkar kiwon lafiya ke ƙara jaddada mahimmancin zuwa awo a asibiti yayin da mace ta fahimci ta samu juna biyu. Halimatu Abdullahi na ɗauki da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Muhimmancin zuwa awo ga mace mai juna biyu wani abu ne mai matuƙar amfani a gare ta. Wurin haihuwa lafiya gami da kula da lafiyarta da ta abin da za ta haifa. Domin ta wannan hanya akan yi saurin gano wasu larurori da ke tattare da ita kafin lokacin haihuwa, kamar yadda na zanta da wata mace mai juna biyu a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni.
Dalili na zuwa awo shine saboda lafiyata da na ɗan da zan haifa. Ina gida a zaune ban san me ya faru ba. Da ba lafiya a ciki, kai ba lafiya, mu rinka kokartawa akalla kafin mu sauke mu zo mu ga likita ya duba mu, kuma mu yi kokari mu sha magungunan da aka
kenan. Kina ganin muhimmancin shan magani a gurin mai ciki da zuwa asibiti?
Gaskiya kam alhamdulillah, dan kafin in fara zuwa ban rabo da ƴan kasala dan amai, amma yanzu da na fara shan magunguna na mun gode Allah shike bada lafiya, ba magani ba amma shan shi dai yana da amfani.
Hajiya Raliya, wadda ita ce shugabar sashin kula da masu juna biyu a asibitin na Rashid Shakoni, ta ce a yanzu kullum ta Allah ana ƙara samun ci gaba wurin matan masu zuwa awo.
To a gaskiya kan yanzu an samu ci gaba ba kaɗan, saboda a da ɗin kinga ba su san muhimmancin awo ba. To amma yanzu da yake kinga ana bin su zuwa ƙauyuka ana mafaitar da su, to za ki ga mace ma za su zo da kanta. Kuma a wajen awon nan dama za a gaya musu idan sun samu matsala haka, idan koda ba a ji motsi ba ne, ba sai an zauna kafin ma zuwa wannan lokacin ba. Duk ɗan matsala kaɗan aka samu kawai sai a yi hanzarta a tawo asibiti. To a nan ne za a iya tantancewa a yi maganin abin da wuri. To shi yasa a gaskiya yanzu an samu ci gaba sosai fiye da.
Yaya kuma maganar zuwa asibiti haihuwa bayan awa?
Eh, to gaskiya shi ma da din sai kiga su cewa ai da zuwa asibiti yawan kwanciya nan da ake yi idan za a haihu, sai zan zo a gida idan za a haihu, a tsugunne take haihuwa. To sai kuma kiga mu a asibiti wacce za ta kwanta ne ba sai ta wannan tsugunnau din nan ba. To amma da yake suna zuwa awan yanzu an samu ci gaba, ana gaggaya musu irin amfanin wannan kwanciya nan da ake lokacin haihuwa. To shi yasa ai ba a san matsalolin da ake samu a daɗin na yanzu, gaskiya ba a samun shi yanzu saboda sanaga sun san amfanin awon da irin kwanciyar da za a yi idan mace za ta haihu.
Kenan suna zuwa asibitin ba kamar da ba?
Suna zuwa gaskiya sosai kam.
Metro Muraliya kenan daga asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni daga birnin Dutse. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar Nejima da ke arewacin Najeriya, shugabanni da jami'an kiwon lafiya a matakai daban-daban na ci gaba da faɗakarwa game da mahimmancin ziyartar asibiti ga mata masu juna biyu domin duba lafiyarsu da jariran da suke ɗauke da su. Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto.
A nan jihar Niger dai, bayanai sun nuna cewa an fi samun ƙarancin halartar mata masu zuwa asibiti awon ciki da kuma lokacin haihuwar a yankunan karkara na jihar. Al'amarin da ke haddasa matsaloli a lokacin haihuwar. Akan haka ne ma shugaban ƙaramar hukumar Mariga mai iyaka da jihar Kebbi da Zamfara, Abdulmalik Sarkin Daji, ya ce sun ɗauki mataki na shawo kan al'amarin a wannan lokaci.
To da muka zo mun ɗauki lokaci tare da ita Director Health don ta sanar da ni menene ainihin matsalan wannan wuraren. Na farko akwai matsalan ma'aikata. Muna da ƙarancin ma'aikatan da za su kula da wannan asibitayya. Na biyu akwai ƙarancin asibitayyan su karan kansu. Na uku kuma rashin malaman asibitin da sauransu ya sa 'yan ƙauyen suna tunanin ma ko an je asibitin shirme ne. To da muka ga haka sai muka yi kokari muka dauki ad hoc staff waɗanda suka yi karatun kamar health haka don su tallafa mu waɗannan asibitin wajen raya su. Sannan kuma muka dauki wasu muna ba su ihsani don su zagaya suna sanar da su mutanen al'umman cewa to yanzu asibitayyan nan an farfado da su. Idan ma kin zo za a duba ki kyauta, za a baki magunguna kyauta don mu jawo hankalin su da su mai da hankali daidai ga asibitayya. Hakan kuma ya bamu nasara sosai sosai. Dan yanzu kusan koda yaushe in ka je asibitayyan mu zaka ga mata suna zuwa kai da kai ana duba su ana kula da su ana ba su shawarwari ana kuma ba su magunguna bakin abin da ya sawaka.
Daraktan kula da sashen bincike da tsare-tsare na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Hajiya Jummai Idris Muhammad ta ce bisa la'akari da muhimmancin kula da matan ya zama tilas kowa ma ya sanya hannu domin taimaka musu ba sai gwamnati ba kadai kamar yadda ta yi karin bayani.
So su manyan nan ya kamata su taimaka musu da kayan haihuwa kamar su pad kamar su wasu magunguna da muke nema na cituwan su a lokacin haihuwa banda wannan a neman musu kamar babur amalanke ko irin su ambulance haka da ma in abu ya faru a karkaran za a dauke su da sauri a kai su inda ya kamata a ceci ransu. Waɗannan abubuwan abun lada ne in kai yau ba kullun zaka dinga yi ba zaka yi shekara uku biyu kafin ka ƙara yi duk wanda Allah ya horewa wallahi suka yi sadakan nan sadakatar jari ne mu ba mu yi other people na yi.
Hajiya Jummai Idris Muhammad director a sashen bincike da kuma tsare-tsare na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A jihar Maradin Jamhuriyar Niger ma likitoci ne suka yi kokarin tsara ziyartar unguwa-unguwa domin fadakarwa akan tsarin tazarar iyali inji wakilin mu Shuaibu Mani.
Tabbatar da koshin lafiyar iyali na abin da ake kawo kwanciyar hankali a cikin gida kowane lokaci. Cin wannan buri da likitoci suka sa ni bi unguwa-unguwa domin tsara kamfe na bayar labari da bayar kwayoyin saka hutu tsakanin haihuwa da waccan. Ko kuma in ce tsarin iyali kyautar ruwan Allah ga mata Malam Musa Alhaji Jami'in Waye Kai dake asibitin Sabon Gari ya bada hujjoji
jawo hankalin mutane musamman mata fasakan daukan magani na tsarin iyali to shi kuma wanga maganin tsarin iyali sai mata suna so su tsari ne na tsarin iyali ba an ce ana haihuwa ba amma sasarari tsakanin haihuwa abin da yasa ake mishi an ga kamar kasan musamman maraɗi na rago ba mu ci gaba ba musakan wannan tsarin ana yin shi ne saboda a samu lahiya musakan uwa da ɗanta saboda ɗaya murmushi ita kuma uwa ta samu ta huta kayan Allah ba su dama su samu wani juna biyu kuma sashi famu za ta diba ta ga maganin da ya dace da kowace mace gurin da ake so a cimma ana so mutane su gane umarnin tsarin iyali ana ba da maganin kyauta ne kuma tsarin iyali ba dole ba ne sai in uwa da gidanta ta yi shawara sai su je su dauka.
Hakan abu ne mai matukar tasiri da ya dace ma'aurata su darata domin magance waɗansu matsaloli da ke iya afkuwa ga uwa ya zo wa ɗanta. Musa Tsalladi na mai kira kamar haka.
Akwai inda ana yi karkara musamman ma da Aruma da gidan yi da ake can ma ana yi. Kiran da muke duka ungoyin da ake mata su hito da fiki su je su tambayi sai samu fahimta abun suka samu fahimta abun kuma idan suna bukata za a ba su kuma shi wannan magani kyauta ne za a ba da shi kenan kiran da muke ga jama'a ka aiwata ta baba a je dai a samu labari a samu waye kai bisa kan haka nan kuma inda halin daukai a ba da
Shuaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger.
A gaida Shuaibu Mani daga Maradin Jamhuriyar Niger. Duk da dadewa da aka yi ba a samu bullar cutar kuturta ba a Najeriya da kuma irin hubbasar da hukumar nan mai yaki da cutar zazzabin cizon sauro cutar sida tarin fuka da kuturta ta jihar Bauchi wato Bakatuma ke yi yanzu a yanzu dai cutar kuturta ta saki bulla a jihar ta Bauchi inji wakiliyar mu Amina Abdullahi Girbu.
An samu bullar cutar kuturta a ƙauyen Kuturun Kuka dake gundumar Mai Ari da yake bayani wakilin mai garin Kuturun Kuka Ibrahim Muhammad Jauro yayi bayani yadda suka fara ganin bullar cutar.
An kai yaro bayar asibiti daga nan aka sisi wannan kuturta ne shi ne baban wannan yaron sai sai akwai wani yaro a gida yayan wannan yaron shi ma yana fama da wannan ciwon irin na wannan yaron inda har matsalan kuturta ne sai aje a duba wannan yaron shine masu kula da lafiya suka ce sai je ya zo da wannan yaron bayan sati daya ya hada su duka a zo da su to bayan an zo an dauki wannan shi yaron an kai shi Bauchi Bayara kenan to da aka kai shi bayan haka sai suka biyo masu kula da lafiya su zo su duba yanayin mutanen mu na wannan kauyen Kuturun Kuka aga lafiyar mu to shine da aka zo ganin lafiyar mu sai aka samu karin mutum 8 wanda suke da dan digon wannan ciwon kuturta alamun wannan kuturtan. To da suka fada mana shine abun ya ba mu tsoro kuma muke ta godiya wa Allah da ya taimake mu masu kula da lafiyar nan a sanadiyan wannan ciwon har aka ganshi har aka biyo aka zo aka tabbatar da an samu ƙarin mutum 8 sai ya zama na 10. Shine daga baya kuma muna jin haka har muka ga takarda an aika mana akan za a sake zuwa a ƙara tabbatar mana da an binciki jama'an mu maza da mata yara da dan mata da duka gaba daya. To shine kuma gashi Allah ya kawo ku. Mu anan lalle kin taimake mu da kika kawo wannan bayani. Kuma zan baki amsa daidai kamar yanda na sani saboda ni ina da mota kuma ina dan jan masu mara lafiya. Muna da matsalan asibiti fiye da yanda ake tsammani. Bamu da asibiti, bamu da masu kulawa da mu kwata kwata mu musamman ana inganci akan awon. Sai wahala ta samu an gama sai haifuwa ya gagara. Wanda zai kula da mu kasa da kilomita 50. Alƙalire ne daga nan kilomita 50 ne. Wanda zamu kai mata tana nishi. To awo mu talakawa ne muna fama ba lalle bane kullum mutun ya matansa mota su je awo har kilomita 50 a kowane wata shine ya gagare mu mun san muhimmancin awon amma ya mana dan zurfi yasa ba samu mun kai mutum 1800 ko kuma 2000 zai
Ibrahim Muhammad Jauro wakilin Jauron kuturun kuka kenan da yake bayani shugaban Bakatma Dr. Mansur Mustafa Dada
kuturun kuka mun ga yawan mun samu 10 daga cikin 104 a shekarar 2016 mun samu masu kuturta a fadin jihar Bauchi 104 to 10 daga cikin su sun fito ne daga nan garin kuturun kuka ya fara ne yadda mutum biyu suka je asibiti daga nan da aka bi sawu sai aka ƙara fitar da mutum 8 sai aka samu mutum 10 to shine a wannan shekara ta 2017 muka ce da yadda aka samu mutum 10 a cikin al'umman da kusan ba su ce 2000 ba kila akwai wasu wanda ba a gano su ba shine muka shirya wannan shiri na musamman mu ga yadda zamu zo garin kuturun kuka dan saboda yake suna alaka da sauran kauyukan da suke tsakanin su muka ce to ba zamu tsaya iya kuturun kuka ba zamu hada da kauyukan da suke tsakani a ga yadda za a tantance su yanzu abinda muke a nan garin da kuma wanda zamu ya sauran garuruwa zuwa gobe shine zamu tantance jama'a maza da mata yara da manya a ga ko za a iya fito da masu cutar kuturta kuma dan mu karawa aikin inganci kara da wasu ayyuka guda uku wanda suke tare fiye da sati biyu suke fidda kaki da jini da ramewa su ma ana daukan kakin su za a je ayi gwaji saboda alama ce ta cutar tarin fuka dan ana kuma gwaji zazzabin cizon sauro a nan take shi idan mutum yana da shi za a rubuta masa magani ya sha akwai kuma gwaji na HIV idan har mutum yana da shi shi ma za a tura shi asibiti yadda zai samu
Dr. Mansur Mustafa da shugaban Bakatma kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Amina Abdullahi Girbo yanzu kuma sai jihar Zamfara wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya kasashe ta kasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a asibitin kwararru na Ahmad Sani Riman Bakura dake garin Gusau yau Dr. Amina Bature za ta karkare bayanan da take yi wa mata akan cutar sankarau daga bisani kuma za ta yi wa taron matan tambayoyi
bayani na karshe shine wannan cuta tana da illa so idan ba ku san wannan illolin su zo misali illolin da haka yari ya tashi da sajewar jiki baya iya tafiya hannu ya rike kafa ta rike ko kuma baya gani ko kuma baya ji kin ga an samu matsala ko kuma a dauki yaro ka kai shi makaranta bai iya kokari a karatu saboda kokorin ta tabu shi yasa muke son mutum ya kiyaye kala sai ciwo ya auku ba wani ko tafiya da idan jijiyoyin kafan nasa da sun samu illa so a hakan zan kawo karshen bayani na Allah ya sa kun fahimta dan tambaye ku tambaya uku duk wanda ta samu ansan bayanin da nayi za a ba ta kyauta farko tambaya ta farko menene ciwon sankarau
sunana Aisha Muktar Endutu sankarau ciwo ne da ke faruwa sanadiyar zafi sannan kuma idan mutum ya kamu da shi ana buƙatar ya gaggawa zuwa asibiti kuma akwai alamomin zazzabin sankarau akwai alama ta farko mutum in ya ji ciwon kai ko riƙewar wuya ko riƙewar ƙafa duk yana daga cikin alamomin
to ta yi kokari ta dai gane bayanin menene ciwon sankarau amma da ta ba da bayanin da daidai ba yadda nake son shi akwai wanda zai iya jarabawa
ina na Fatima Lawal Muhammad ciwon sankarau yana faruwa ne ta sanadiyar kwakwalwa da lakka
haka ne ciwon sankarau yana shafan shi kwakwalwa da tambaya ta biyu me ke kawo ciwon sankarau ne ga iya biyu abin da yake kawo ciwon dan sankarau akwai a akwai ba akwai ta sannan akwai taruwa idan ka an taru a cikin jama'a mutum yayi tari kana iya samun ciwon dan sankarau ko kuma a taruwa a makaranta idan kana cikin su wani yayi tari ko a cikin daki idan kana cikin daki zafi yayi yawa za ka iya kamuwa da ciwon dan sankarau iske yawa da malama kin kokare amma maganan ba da cha wayannan kwayoyin cutar da ke kawo shi ne kin gane amma maganan zafi da daki da tariki ne daidai wannan bayani tambaya ta uku bayan nene alamomi ciwon sankarau da biyar nake su
sunana Rukayya Sani alamomin ciwon sankarau shine akwai ciwon kai mai tsanani da ciwon niyya da zazzabi mai zafi da kuma irin kuraje su dan fara fito ma mutum haka da kuma kuraje su dan fara fito ma mutum a jikin shi kanana
malama ki kokari
Dr. Amina Bature kenan take yi wa taron mata tambayoyi akan bayanan da ta gabatar musu akan cutar sankarau a wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya kasashe ta ƙasar Amurka wato USAID da suka gudanar kwanakin baya a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Riman Bakura da ke garin Gusau headquarter jihar Zamfara Ibrahim Alfa Ahmad gare ka
masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
A nan ka suna mun yi rekodin din case na fiya dai sun fi dari wadansu in kaji kaman kai kwalla
muna da yan majalisun jiha guda 40 babu mace ko daya muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40 babu mace ko daya muna da yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko daya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace
akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin rike mata ka bata inda za ta zauna ka bata abincin da za ta ci ka bata tufa ka bata makwanci to idan ba ka da wannan kada kai aure
an kama reni kai dai ne mare ka tunda dai an ce in ka dauki rai ma a dauki ranka ka dauki idowa dauki naka ka dauki hakuri a dauki naka dan ne in kai mari ba za a rama ba
auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga lalle ne su rike mu ba
abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko daya wanda za a ce dalibai na zuwa
ka daddane min kafana da hannuna sai naji ɗayan shi kuma yana cire min wandona sai suka yi lalata da
mun samu bayanai waɗanda suka daga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi
ai ban shi ka daka wa ba akwai mamunitan da aka yi mai
ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana
jama'a tambaya ni ke da ku wadi ko kan wadi wani haba in yi shuru ko in magana
jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Shigarba ke muku fatan alheri.